ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة من ساكس أدواء أن مسلاتي من البركة مسلاتي عثمان ابن عفان أنا قدن قياء أتكي وأن قلينا كانوا أو أن يمتشي نلانر السبر أشرند بيرغة وترجب هجرة منذ صلى الله عليه وآله وسلم دو ديار أليه إلى ثلاثين دبير wanda kuma yazo daidai da 24 ga watan 5 miladiya ta 2014 a wannan majalisi wanda muke karatu a cikin littafi mai suna At-Tajrid As-Sarih li Ahadith Al-Jami' As-Sahih wallafar Zainuddin Ahmad ibn Abd Al-Latif Al-Zabidi wanda ya rasu hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama tana da shekara 893 wannan kuma shine darasin mu na 154 kuma muna hadisin Anas wancan karan mun fara sharhin hadisin Anas ibn Malik radiyallahu anhu wanda aka tambaye shi game da shin annabi sallallahu alaihi wa sallam yana sallah da takalminsa yace hadisin yana cewa wa anhu radiyallahu anhu annahu su'ila akana annabi sallallahu alaihi wa sallam يصلي فينا عليه قال نعم اكشف من ذلك انت مجيء النبي صلى الله عليه واله وسلم اكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه شن النبي صلى الله عليه وسلم هنا صلى بتا كلمن سا غدا بيو قال نعم ان شاء الله حديثي مي تنبير شيني سعيد ابن يزيد الازدي شيني ايوا انس ibn Malik tambaya kuma mun ce a cikin Bukhari wannan shine hadisi a cikin sahihaini ma gaba daya wannan shine hadisi kwaya daya wanda yazo dangane da sallah da takalmi da cewa akwai wasu hadisai wanda suna da yawa wanda suka zo da wannan ma'anar amma dai a cikin sahihaini wato sahih Bukhari da sahih Muslim wannan hadisin na Anas shine yazo kuma dangane da sallah da takalmi malamai ba su yi sabani wajen halaccinta ba dangane da halaccin sallah da takalmi ba kamar yadda Ibn Rajab yake faɗa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yakan yi sallah da takalmi kuma yakan yi sallah ba takalmi wani lokaci yayi da takalmi wani lokaci yayi ba takalmi إذا شاء إذا صلى أحدكم فليلبس عليه أو ليخلعه ما بين رجليه ولا يؤذي بهما غيره لم يجي إذا تينكو زي صلى فليلبس عليه يسا تاكل من سا هو كما يتوب يسوء أما يأجي شطكا كان كفافوا سبيو كده تتدوني وانا حديث إلى تكين سنن أبي داود صحيح ابن خزيمة المستدرك نا حاكم نا السنن الكبرى نا البيهقي حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم يكرف فاو الأمر سا حالة تنين هكا حديث أبو داود ابن حبان حديث شداد ابن أوس رضي الله عنه عند النبي صلى الله عليه وسلم يكي جاء خالفوا اليهود فإنهم لا يسلون في خفافهم ولا في نعالهم saba wa yahudawa saboda ba sa sallah da takalman su ba sa sallah da khuffin su yahudawa sun dauki wannan koyarwar daga abin da ya faru ga annabi Musa alaihi salam lokacin da yazo ganawa da ubangiji Allah ta'ala ya ce inni ana rabbuka fakhla'na 'alayka innaka bilwadi almuqaddas tuwa lalle ni ne ubangijinka don haka ka tube takalman ka domin kai kana wani rafi ko kana wani fari wanda yake mai tsarki kuma ana ce da shi duwa to daga nan ne kamar da Ibn Taymiyyah yake faɗa a cikin littafinsa Iqtida'us Siratal Mustaqim Mukhalafati Ashabil Jahim ya ce daga nan ne su kuma Yahudawa suka ɗauki cire takalma lokacin da za su yi ibada. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce a saba musu, wanda ya nuna wato istihbabin haka. Wasu ma da yawa daga cikin magabata kamar yadda Ibn Rajab yake faɗa suna cewa mustahabbi ne, wato sun fi fifita sallah da takalmin sama da sallah ba takalmi. Har ma Ibn Mas'ud kamar yadda yake cikin littafin Al-Musannaf na Abdurrazzaq da Al-Musannaf na Ibn Abi Shayba, Ibn Mas'ud lokacin da yazo zai sallah tare da Abu Musa Al-Ash'ari, sai yazo Abu Musa Al-Ash'ari ya ce da takalmin sa, sai ya ce da shi lima khala'atana alayka abil wadi al-muqaddas anta, me yasa ka cire takalman ka, ko kai ma kana wani rafin ne ko kwari mai tsarki kamar yadda Annabi Musa aka ce da shi. Da yawa daga cikin magabata sun nuna fifikon yin hakan. Akwai wasu daga cikin malamai kamar Imam Shafi'i, kamar da muka faɗa a wancan darasin, yana ganin a cire takalmi ya zama da kafar mutum tana shafar ƙasa, ya zama da ta ɗamfari da ƙasa inda yake sallar, yana ga wannan ya fi falala. Kuma wasu daga cikin malamai kamar Abu Ya'la Al-Hanbali, kamar wasu daga cikin malaman Hanabila sun yi muwafaka da Imam Shafi'i akan wannan. Wanda kuma bayaninmu muka faɗi cewa wasu daga cikin malamai suna ganin cewa sallah da takalmi jaiz ne amma bai kai matakin mustahabbi ba, wato ya halatta amma bai kai mustahabbi ba. Akwai magana da muka ambata ta Ibn Daqiq al-Eid, wanda malamai suka rika ɗaukowa daga wajensu kuma suna goya masa baya. Akwai Al-Faqih Hani ya kawo maganar cikin littafin Riyadul Afham sharh Umdatul Ahkam, haka na Ibn al-Mulaqqin cikin littafin sa al-I'lam bi fawaid Umdatul Ahkam, sun kawo magana Ibn Daqiq al-Eid wanda yayi ta ne a cikin littafin sa al-Ihkam sharh Umdatul Ahkam, inda yake cewa hadisin yana nuna halacci ne ba yana nuna mustahabbi ba, ba zai yi a fahimci istihbab daga hadisin ba. Yace saboda sha takalmi baya daga cikin abin da ake wato kwadayin a ganshi ko a yi shi a sallah. Yace wani zai iya cewa to ai ado ne, sha takalmi ado ne, kuma ana so wanda zai sallah ya yi ta cikin wato kaya masu kyau, kamar yadda Allah ta'ala ya ce khudhu zinatakum inda kulli salah, duk sanda za ku yi sallah ku sa kayanku masu kyau. To ai sha takalmi ma yana daga cikin zina. To shine Ibn Daqiq al-Eid ya ce to amma yawan taka ƙasa da yake yi shi ya rage masa quality, har bai zama da bai kai zinar da ake magana akan ta ba, saboda shi ana yawan taka ƙasa da shi, wanda kuma hakan za ta iya sa wasu lokuta a taka najasa da shi, a taka datti da shi, a taka ƙazanta da shi, wannan shi ya hana shi ya kai matsayin waccan zina ɗin da take mustahabbi, wannan ya rage shi. To amma duk da ya yi ƙasa bai kai ya kasa kaiwa ga mustahabbi, to amma zai iya tsayawa daidai martaba ta jawaz. Ya ƙara ƙarfafa ra'ayinsa da maganar cewa shi kaucewa najasa, to kaucewa najasa da guje mata a cikin harkar sallah ko ibada wani abu ne da yana cikin daruriyat, abin da yake cikin daruriyat, wato tilat. Sannan shi ita kuma zina a sallah tana cikin tahsinat ko tazinat, to martabar tahsinat ƙasa take da martaba ta daruriyat. Martabar daruriyat ce farko, sai alhajiyat, sai at-tahsiniyat. To ta at-tahsiniyat shine martaba ta uku, ado yana martaba ta uku. To bai kamata wajen kokarin a lura da martaba ta uku, mataki na uku ya zama na an samar da wata matsala da za ta taba kuma martaba ta ɗaya ba, wanda ita ce gujewa najasa. To wannan yasa yace to duk da haka tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kuma ya kwaitar a yi abun, sai ya tsaya a matakin jawaz, a matakin halacci, ba a matakin wajibci ba, ba a matakin mustahabbi ba. To kamar yadda muka ce wasu malamai sun goyi bayan wannan magana, kamar Al-Faqih Hani al-Maliki, kamar Ibn Daqiq al-Abin nan, kamar Ibn al-Mulaqqin, wancan ba Maliki wannan ba Shafi'i, da sun goyi bayan magana. Za mu ga magana Ibn Taymiyyah, wanda shi yana ga mustahabbi, shi ibnu taymiya yana ga mustahabbi ne abinda zai nuna mustahabbi ne maganar hadisin shaddad ibnu aus da muka karanta wanda yake cikin sunan abi daud da nabi yake cewa khaliful yahud to tunda har ya kai mataki na mukhalafatul yahud ta saba musu a cikin harkar ibada to yafi karfin a dauke shi a mahallin jawaz kawai ya kamata ya kai matsayi in ba a kai shi matsayi da wajibci ba wanda wannan zai wahala saboda annabi yayi sallah muntailan yayi sallah hafiyan ba takalmi to ya tsaya a matsayi na istihbabi za mu karanta maganar ibnu taymiya idan mutun ya zo da takalmin sa ya halatta yayi sallah da su amma abinda ya kamata a wato lokacin da ya wato da ya san cewa babu najasa idan lam yatahaqqaq najasatuhuma wato ya tabbatar ba najasa akwai bambanci tsakanin tahaqqaqa tahaqqaqat taharatuhuma da kuma tahaqqaqun najasa idan har ya tabbatar babu najasa to wannan zai yi sallah a ciki ba wai kuma sai ya tabbatar suna da tahara ba akwai bambanci tsakanin ka tabbatar suna da tahara da kuma ka in baka ji baka san ka taka wani abu na najasa ba ko baka ganta ba to kaga ka samu wani abin da zaka yi cewa ba najasa wannan shine kawai abin da ake bukata to idan mutum yana da takalmi me ya kamata ya yi in akwai najasa shin wannan najasa din tana kawowa ne da ta hanyar goge shi a ƙasa ko kuwa sai an wanke shi ko kuwa a za a bambance tsakanin kalan najasa din idan najasa ce ta bawali ko ga'ibi bayan gida to kaga wannan najasa ce babba ita a wanke najasar kuma da bata kai wannan ba ita kuma a goge da kaf da ƙasa to malamai sun yi kauli guda uku akan wannan wato kowane kauli daga cikin waɗannan maganganun akwai malaman da suka goyi bayan sa wasu suka ce kowace irin najasa ce kowace iri ce idan mutum ya taka ta da takalmin sa matukar zai sa ƙasa to zai iya wato zai kawar da wannan najasa ba wai lalle sai ya sa ruwa ba ba sai ya wanke ba kowace iri ce wasu kuma suka ce a'a dole sai ya wanke in dai da najasa a takalmin sa to sai ya wanke wasu kuma suka bambance tsakanin najasar suka ce idan najasa ce bil bawli aw bil azira wato najasar da ta shafi bawali ko bayan gida to wannan sai an wanke idan kuma najasar da ba waɗannan ba to ita za a iya gogewa da ƙasa wato suka bambance tsakanin najasa wacce suke ganin tana da girma da kuma najasar da suke ganin ba babba bace sosai sai suka ce wannan a goge da ƙasa wannan kuma sai an wanke to duka ƙaunukan akwai malaman da suka goya musu baya akwai hadisai da suka zo a wannan babin amma mafi kyan hadisai shine hadisin Abi Nu'ama As-Sa'di hadisin Abi Sa'id Al-Khudri wanda Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa idan jaa ahadukum ila al-masjid falyanzur fa in ra'a fina alayhi kaziran aw adan falyamsahhu walyusalli fihi Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace idan ɗayan ku yazo masallaci falyanzur to ya duba takalmin sa فإن رأى فينا عليه قذرا أو أذى فليمسحه إذا جاء نجسة أو كذنتا أجكين تاكلون ستو يبوي وليسلي فيه يسلى بشي ولا شيء أجود ما جاء في هذا الباب بطن نجسة حديث أبو سعيد الخدري ولينا شكين سنة أبي داود كمينو كسني مسند الإمام أحمد إمام أحمد يا فتد شيء أشكين مسند إنسا هكذا ابن خزيمة على ابن حبان duk sun fitar da shi a cikin littafansu alhakim a cikin almustadrak duk sun ka hadisin shine hadisin nan da Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah da takalmin sa sahabbai suka bi su sallah su ma da takalmin su tsakiyar sallah ta sai suka ga ya cire takalmin sa ya aje a guri guda su ma da sai suka cire to bayan an gama sallah shine ya tambaye su ma balukum alqaytum li'alakum me yasa kuka cire takalmin ku qalu ra'aynaka alqayna li'alayka ya rasulullah mun ga kai ma ka cire naka ne shine kawai mu ma muka cire sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga musu cewa shi Jibril ya zo ya ga musu cewa akwai kazanta a takalmin sa shi yasa ya cire to da ya ga musu haka sai ya ba su doka ta gaba daya ta ko ina shine ya ga musu wannan idza jaa ahadukum ila almasjid falyanzur fa in ra'a fina alayhi qadran aw adan falyamsahhu wa yusalli fihi idan ɗayan ku zo masallaci ya duba takalmansa, idan akwai kazanta ko datti ya goge sai ya yi sallah da su. Kaga nan Annabi sallallahu alaihi wasallama bai ce a wanke ba, bai ce a wanke ba, saboda haka gogewa ya ce, gogewa ɗin da ƙasa an san cewa ƙasa tana daga cikin abin da ake ɗahara da ita, ko da bawali da gaidi yana ɗahara da hogi, to kaga ba zai yi wa ce kuma za a yi ɗaharar takalmi da ƙasa ba. Daga hadisin Ummu Salama wacce Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da ita, turhihi shibran, wato zanin ta ta sake shi ɗani guda ya ja ƙasa, sai to ya Rasulullahi za su wuce gurin da yake da datti ya share ƙazanta. Annabi ya ce yutahiruhuma ba'dahu, in ta wuce gurin ƙazanta ta je gurin da yake da tsarki sai ya tsarkake wannan ƙazanta. To kaga ƙasa ce kuma za ta tsarkake abin da yake ƙazanta, abin da yake najasa. Imam Malik kamar yadda ke cikin littafin An-Nawadir wa Ziyadat na Abi Zaid ibn Abi Zaid al-Qayrawani, Abu Muhammad Abdullah ibn Abi Zaid al-Qayrawani mai littafin Risala. Littafin Risala yana da wani littafi da ake kira An-Nawadir wa Ziyadat, wanda ya kawo maganganu na fiqhu daga Imam Malik da almajiransa. Babba ne ba, ya fi Risala girma, babba ne, sifili ne da dama. To a ciki sifilin farko yake cewa wa qala Malik, Imam Malik yana cewa walahu an yusalliya fina alayhi at-tahiratayn, ya halatta ga masallaci yayi sallah da takalman sama su tsarki. Wa in khala'ahuma, in kuma zai cire su, falyakhla'ahuma an yasarihi, ya cire ya sanya su a dama abin a hagun sa. Fa in kana fi saffin ja'alahuma bayna yadayhi, idan kuma a cikin sahu yake to ya sa a gaban sa, kai ya sa a dama ko a hagu. Wal yalbashuma in kanata tahiratayn uhibbu ilayya, Malik yace amma ni ya sa takalman sa in dai har suna da tahara, suna da tsarki, ya sallah da su, na fi son haka. Li alla yashghalahu, dan kada su dauke masa hankali, in ya aje su yana tunanin wani ya dauke, musamman a wannan lokacin yana tunanin wani kai sai ya tafi sujjada wani ya zo zare su, to kar su shagaltar da shi, to ya yi sallah da su shikenan. Malik ya ce wa kullun wasi, duk ya halatta, ko ya cire ko ya sallah, duk ya halatta. Haka nan a cikin littafin al-majmu'a, akwai littafin majmu'a da shi abinda yana yawan turo maganganun a daga cikinsa, shi Ibn Abi Zaid al-Qayrawani a cikin An-Nawadir. Al-Majmu'a na Ibn Abdus ne, ɗaya daga cikin malaman Malikiya, Muhammad Ibn Rafi Ibn Abdus, wanda ruwayoyi ne ko sama'insa ne daga almajiran Malik daga Malik, ya tattara ya sa musu al-Majmu'a. To shi Ibn Abi Zaid al-Qayrawani yakan ciro maganganu daga wannan, daga cikin ruwayoyin da almajiran Malik suka yi wa daga Malik. Wannan Malik a ciki yake cewa la ba'sa bis salati finna alayhi, ba laifi ay sallah da takalma biyu, qad salla fihi ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah da su a ciki. Sai qala anhu ibnu habib in kana ta tahiratayn, ibnu habib ya rawaito daga wajensa yake cewa in suna da tsarki, wato ba wanda suke da danshi sa ba. Sannan Malik yake magana game da wanda yake yasa kufi ko takalma sannan ya taka najasa ko ya taka jini ko ya taka ba haya, sai Malik ya ce la yusalli fihi hatta yaktilahu, kada ya sallah sai ya wanke. Kaga ra'ayin Malik shi idan najasa ce mai abin nan babba, to sai a wanke. Wa idza wati ala awrasi ad-dawab wal bawasi, aka tambaye shi wa abwaliha, in kuma kashin dabbobi ya taka ko bawlin ko abin nan din dabbobi, qala fa hadha yudliku, sai ce a wannan ya goge kawai, wa yusalli bihi wa hadha khafif, ce goge ya sallah da su, wannan yana da sassauci, yana da sauki. To kaga anan Malik ya bambance tsakanin al-azira, kazanta da jini, wanda ya ce sai a wanke. To amma kamar yadda muka ce hadisin Abu Sa'id al-Khudri, sai fa yamsahu, ya goge, bai shar'anta wankewa ba. Sannan abu auras da abuwal na dabbobin da ake cin naman su ba najasa ba ne, wanda ita ce magana mafi rinjaye cikin maganganun malamai, dabbar da ake cin naman ta fitsarinta da ba hayatta ba najasa ba ne. haka za dan an taka ba ci an taka najasa sai ta kace ka taka datti akwai bambanci tsakanin datti da najasa dan riga ka tayi datti ba ma'anar ta tana da najasa ba sai wasu ba samu bace tsakanin datti da najasa sai su dauka duk wani datti ma najasa ne sai ya zaka duk takalmin ka busu yayi kura kuma a ce ai sallah da shi wannan datti ne ba shine najasa ba magana Ibn Taymiyyah cikin Majmu'ul Fatawa juz'i na 22 shafi na 121 zuwa 122 yake cewa an yi masa tambaya ne akan wannan matsalar sallah da takalma sai ce amma salatu fi an-na'li wa nahwihi mithlu al-jumjumi wal madasi waz zurbuli wa ghayri zalika fala yukrahu bal huwa mustahab yace sallah a cikin takalmi fadi ya faɗi sunayen wasu takalma na zamanin su da yanzu ba a san su ba wani sunan shi zurbul wani sunan shi jumjum da takalma ne wanda ban sani ba ko yan takalma sun san su ya ka dai nau'ukan takalma ya ce to da sallah da su ya ce babu laifi fala yukrahu ba makruhi ba ne bal yustahabu huwa mustahab ce kai mustahabi ne ma kaga ya dauki ra'ayi cewa mustahabbi ne ba wai kawai jawaz ba yace lima sabata fi sahih saboda hadisin da ya tabbata a cikin sahihi yana nufin sahih al-bukhari da muslim annan nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yusalli fina alaihi shine hadisin da muke karantawa yanzu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah da takalmansa wa fi sunani anhu kuma ya tabbata a cikin sunan daga shi annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala innal yahuda la yusalluna fina alaihim fa khalifuhum wannan cikin sunan abi daud shine hadisin abu sa'id al-khudri ce innal yahuda la yusalluna fina alaihim yahuda wa ba su sallah da takalmansu fa khalifuhum dan haka ku saba musu فأمر بالصلاة في النعال مخالفة لليهود شيء النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني أي صلى تاكلما بمن أساب يهودا ما لن يتي وإذا علمت طهارتها لم تكره الصلاة فيها باتفاق المسلمين إن أنسل دي تاكلمين عن الأهارة وتباعد النجسة تباب ونكي المسلمين دي تباع صلى الله عليه وسلم كما يدقى جي ما لم يدسهم فتح باك باوة مذهبة تاهارة صلى الله عليه وسلم متكر أنسل سنة تاهارة واما اذا تيقن نجاستهما فلا يصلي فيهما حتى فلا يصلي فيها حتى تطهر اما ان يتبتر تنا نجاسه وتو يا غن نجاسر كو يا سن سن دي تاك نجاسر كما يغنت ا جكن تاكن من ستو wannan bai halatta ya salla da su ba sai ya tsarkake su lakinn as-sahiha sai dai batun tsarkakewar maganar ingantacciya in jimala yace annahu idha dulika an-na'lu bil ard tahura bidhalika idan ka goge shi da kasa to ya tsarkaka da wannan ce kama ja'at bihi sunna kama yadda sunna ta zo da shi yana nufin hadisin Abu Sa'id al-Khudri da muka karanta sawa'un kanat an-najasatu 'aziratan aw ghayra 'azira ce sawa'un najasar wato ba haya ne ko ba haya bace wato ba bambanci tsakanin najasar ba haya ko wacce ba haya ba fa inna asfala an-na'l mahallu takarruri mulaqati an-najasati lahu fa huwa bi manzilati as-sabilayn ce kasafan takalmi guri ne wanda zai rika yawan samun najasa tunda tafiya kake da shi a bayan kasa aka abin da doran kasa sai ka zaka iya taka najasa da shi ko da yaushe haka yace mahalli ne wanda yake haduwa da najasa ko da yaushe to hukuncin sabilaini shine gurin da kake bauli ko gurin da kake ga'i wato gurin fitar haya da kuma abin nan fitar ga'i din za abin nan bauli kaga gure ne wanda ko da yaushe najasa ta nan take fita فلما كانت ازالته عنها بالحجاره ثابتا بالسنه المتواتره فكذلك هنا فهنا تو تند سنه تا تبتا سنه kuma wata take mutawatira da tazo hadisi da dama na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka nuna cewa akwai tsarkin hoge wanda mutum zai yi da hoge da dutse ko da wani barbaro ko da wani abu dai wanda yake ko tsingaro ko wani abu wanda yake zai tsarkake shi to sunna ta tabbata ana yi da wannan to kaga tunda har za a iya yi da wannan a gurin da najasa take fita ko jaushe to shi ma haka takalmi shi ma in aka goge shi da kasa shi kenan ya tsarkaka mala yace wa idha shakka fi najasati asfalil kuffi lam tukrahu as-salatu fihi idan kuma shakka yake ba shi da tabbas amma yana shakka da najasa ko ba najasa to wannan shakka ba za ta hana shi sallah da takalminsa ba shakka ba za ta sa yana da yakinin takalminsa da farko yana da tsahara yanzu kuma yana shakkar yana da tsahara ne ko ba yana to ba zai bar fasa sallah da shi ba sai idan ya samu yaqinin cewa akwai najasar mala yace walau ta yaqana ba'da salati annahu kana najisan fala i'adatu alayhi fi sahih da bayan yayi sallah sai kuma ya tuno cewa eh tabbas takalmin ne yana najasa to mala yace to ba zai ba sai ya saki sallah ba a bisa magana mafi inganci sallar sa tayi wacce ya riga yi ta ce kazalika ghayruhu kal badani wa thiyab wal ard kamar bayan yayi sallah ne ya tuno cewa rigarsa da najasa ko inda yayi sallah da najasa ko jikinsa da najasa najasa ta taba jikinsa bai wanke ba bayan ya gama sallah sai ya tuno to ba sai ya saki ba shi yasa hadisi Abu Sa'id al-Khudri kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam bai cire takalminsa bai sa ko sallar sa daga farko ba sai ya dora akan wacce ya riga yi ta to haka nan da a ce an gama sallar ma ba sai an saki ba wannan shine abinda Ibn Taymiyyah ya karkare da shi a nan za mu ga cewa malamai na farko sun yi ittifaki bisa ga halaccin haka sannan na biyu sun nuna cewa duka da yi da takalmin da cire takalmin duka sunna ta tabbata da wannan ba wanda Annabi bai yi ba yayi da takalmi yayi ba takalmi to ashe kaga yi da takalmi din ba wajibi bane musamman kuma idan ya kasance a irin masallatai mu ne na yanzu a da can masallatai ba su da shimfiɗa kamar yadda kuka sha karantawa a nan cewa masallacin Annabi sallallahu alaihi wa sallama ba ya da shimfiɗa cikin rere ake sallah a cikin lokacin aka yi ruwan sama ma a cikin tabo ake sujjada sauraka ba shi da wani wata shimfiɗa su kansu a gidajensu ma ba su da isassun shimfiɗu bare su kawo masallaci su shimfiɗa kamar yadda muka gani a hadisin Anas da ya gabata Annabi ya je an kawo masa wata tsohuwar tabarma sai da aka yayyafa mata ruwa ma ta dan mimmike saboda daddewa da aka yi a je da ita ana ta kokozarta to kaga wanda shimfidar kwanciya ma gagara take kaga ina za a iya samuwa a cika masallaci da shimfida kaga sai aka shimfida masallatin su ba shimfida to kaga irin wannan guri za a iya shigo a yi sallah da takalmi ko a yi sallah da takalmi amma yanzu da ake shimfiɗa carpet ake shimfiɗa carpet mai tsada dan Turkiya ko dan Jidda ko dan Dubai kaga wani ya zo da takalmin sa a rice sai yayi sallah a ciki ai ta rigima da shi kaga ya nemi fada ne da akwai wadanda suka ce sunna ce sai sun yi na san akwai wanda aka rika rigima da shi har jeho shi daga masallaci an shayi wallahi a dauko shi yana ihu yana kuka don hana shi sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam a dauko shi da ka yace shi sai yayi sallar sa da take kaga anan akwai rigima da a ce wajibi ne ko kuma ma sharadi ne a sallah ko a ce rukunin sallah ko sharadi ne in baka yi ta ba sallar ka ta baci to anan kaga in aka ce yayi ba takalmi to kaga anan ana so a bata masa sallah sani amma tunda ba sharadi a sallah ba kuma Annabi yayi da takalmin yayi ba takalmin dan menene anan sai ka ce sai kai da takalmin to fi sabila anan ba hikima kuma akwai inda Ibn Taymiyyah ya sha magana cewa wasu sunnoni ma da suka tabbata in akwai abinda zai kawo mara rabuwa ana iya hakuri da su saboda a samu hadin kai wato in an za a rarrabu akan wata sunna da bata zama wajibi ba kan musulmi zai haɗu to za a iya haƙuri da ita don a samu haɗin kai Ibn Taymiyyah ya sha faɗar haka a cikin fatawansa ce saboda haka za ka ga wasu malamai in suka je inda yanzu kamar Shafi'iyya in za a yi sallar abinda za a yi sallar sai an bayyana bismillah to amma in ya je gurin da ba a bayyana bismillah sai ya koya bismillah tunda ya yadda cewa bayyana bismillah ba wajibi ba ce duk da shi a gurin sa sunna ce to amma in ya je inda ake koya bismillah kamar ya je Madina to sai ya koya bismillah saboda me saboda a nan ulfa haɗin kan musulmi ya fi ƙoƙarin taƙiƙar sunna tunda haɗin kan musulmi wajibi ne wannan kuma sunna ce ba wajibi ba ne rashin yin ta ba laifi kai ba inda za ka yi laifi ka ce haramun ne misali ko ka ce wanda ya yi wa Allah laifi to a nan ba za a yi shiru ba wani ya zo ce duk wanda yake sallah da takalmi laifi yake yi ko sallar sa ba ta yi ba to wannan sai a gaya masa ba haka ba ne amma kasancewar wane bai yi ba wane ya yi wannan ba ya abin nan a cikin littafin mi'yarul mu'rib, ko littafin mi'yarul mu'rib na al-Wanshirisi, akwai inda yake fadar cewa wani ya je wani kauye na jahilai wanda ba ilimi, ya shiga masallacin su, ya musu sallah da takalmi, suka kashe shi. Yana fadar rashin hikima ta wasu mutane, ka je kauye ka sa takalmi kai sallah fi sabilillah, wani abun ma na sunnar sallah in ka yi shi za a yi ta kallon ka, bari kai sallah da takalmi, za a ce ka rena Allah, ce kaga Allah ya rena Allah, za ka zo har gaban Allah ka sa takalmi a gabansa. Suna cire wa iyayensu takalma, suna cire wa mai unguwa takalmi da dagaci da abin nan, amma Allah kuma ka shiga masallaci da takalmi ka yi sallah a gaba, to kaga komai ma zai iya faruwa a haka, to kaga ba hikima. Akwai wani abun kida da aka yi targima da shi a masallacin Annabi da gurin dawafi, ce shi sai ya sa takalminsa, wannan ya gan shi mai dan saukin kai shi ne wanda zai dan rike shi ya masa nasiha, ya ce haram haram, ya nuna matakal bai ce haram, don ana kallonsa baƙin fata ana san ma baya jin larabci, shi kuma lokacin PhD yake yi a fiqhu, amma a lokacin sai a kalle, sai a kalli takalminsa, sai a nuna masa, ana ganin shi ya fito daga Afirka, daga cikin dawa ya fito, sauraka bai san komai na addini ba, sai a kalle sai a ce haram haram haram, sai ya ce na'am na'am, sai ya wuce. To a gabana an sha tattaka masa kafa, wasu su tattaka masa kafa sai ya sake guri. To in ya je gurin yan dalibai ne haka wanda suna da ilimi, sai ya samu sassauci a nan. To kaga bai zama larura ba, musamman gurin da dai ko baka shiga cikin harabai din ba, duk tiles ne. To shi ran tsoron ya aje takalmansa, musamman ma lokacin asham ne ana tarawihi, ya aje takalmansa ko wani zo dauke. To sai saboda haka shi kiga ya fi sauki, tunda bai shiga cikin masallacin ba, bai shiga inda darduma take ba, gurin waje ne inda kawai tiles ne, dan ba zai sa takalmin shi ba, kuma ga sunna ta zo Annabi yayi, saboda kawai wani jahili zai ce masa haramu. To za ka ga wasu hatta a sallar jana'iza, kaga dai sallar jana'iza ba cikin masallaci ake yin ta ba, a waje ake yin ta, amma wasu sai sun cire takalmi. To amma dai na ga yanzu an fara samun wayewa, shi ma a cikin birane, ba na jin a ƙauyuka in mutum ya yi haka za a kyale shi, ko ba a yi masa magana ba dai za a yi ta kallonsa wani bai yahuda haka. Amma dai a birane dai gaskiya dai inda du'a da sunna suke, na ga ba sa cire takalmi dan za a yi sallar jana'iza. To amma ba kada a ga mun karanta wannan hadisi kuma a ce za a shigo mana nan da takalma, to shi yasa muka yi wannan kandagarkin. Sai hadisi na gaba, hadisin Jarir ibn Abdullah al-Bajali, ce an Jarir ibn Abdullah radiyallahu anhu annahu bala thumma tawadda'a wa masaha ala quffayhi thumma qama fa salla fa su'ila fa qala ra'aytu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam sana'a mithla hadha fa kana yu'jibuhum li'anna jariran kana min akhir man aslama. Jarir ibn Abdullah al-Bajali shi rawaito wannan hadisin, yake cewa annahu bala, shi Jarir yayi bawali, thumma tawadda'a, sannan sai ya tashi alwala, wa masa ala khuffaihi, ya shafi kuffansa guda biyu, thumma qama fa salla, sai ya tashi ya kama sallah, wato ya kama sallah da kuffinsa, fa su'ila, sai aka tambaye shi yayi sallah yake sallah cikin bai cire kuffinsa ba, fa qala ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sana'a mithla hadha, na ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kwatankwacin haka. Fa kana yu'jibuhum, to wannan hadisin yana ba su sha'awa, yana ba almajiran Abdullahi dan Mas'ud sha'awa, lianna jariran kana fi min akhir man aslama, saboda Jarir ibn Abdullah al-Bajali yana daga karshen wanda suka musulunta. Wannan hadisi Imam al-Bukhari ya kawo shi a nan Kitab as-Salah, a babu salati fil khifaf, babin yin sallah da khuffi, wato yin sallah a cikin khuffi, tun da ya magana sallah da takalmi, ko yin sallah da khuffi. haka nan Muslim shi ma ya fitar da shi, Abu Dawud ya fitar da shi, babul masih alal kufai, babun shafa akan kufi. Imam An-Nasa'i da Tirmidhi su ma duk sun fitar da shi a babul masih alal kufain. Ibn Maza shi ma a babu ma jaa fil masih alal kufain. Haka nan akwai cikin Musnad Imam Ahmad da sauran littattafai. Mun yi tarjumar Jarir ibn Abdullah al-Bajali a baya, sauraka ba sai mun saki ta ba. Wannan hadisi sharhin sa kamar da kuka gani, Jarir ibn Abdullah al-Bajali yayi bawali ya tashi ya alwala ya sa kuffin sa, wannan nuna cewa ya sa kuffin sa da dahara, bayan yayi dahara yayi alwala cikakkiya ya sa kuffin sa, to sai alwala sa ta warware, yaje kaba ruwa ya dawo yayi alwala sai ya shafa kuffin sa. Da mun kana da wannan damar, in ka sa kuffi in a zaure kake a gida kana da awa 24, wato yini ɗaya da daren sa, idan kuma matafi ne kana da salasta ayyam wa layalihinna, yini uku da dare rakin su. Saboda haka da yayi yayi bawali yazo yayi alwala ya shafa kuffi ya tashi ya kama sallah, to shine sai aka tambaye shi, wato ya kama sallah, wanda yana nuna ya kama sallah da kuffinsa bai cire su ba bayan yayi shafa, domin da ya cire su dole ya wanke kafarsa, da kuma ya wanke kafarsa to za a gaya mana cewa da haka bai cire kuffinsa ba, kuffinsa ya shafa akan sa ya tashi ya kama sallah. Fasu'ila, sai aka tambaye shi, wane ne mai tambayar? Shine ɗaya daga cikin wanda suka rawaito wannan hadisin daga wajensa, shine Al-Harith ibn Hammam, kamar yadda ya zo a cikin ruwayar Tabarani ya kawo hadisin, sai ya ce faƙultu lahu, Al-Harith ibn Hammam shi ne ya rawaito hadisin daga Jarir ibn Abdullah al-Bajali, shi ya ce ya ga Jarir ya yi kaza ya yi kaza, faƙultu lahu, sai na ce da shi, a taf'alu hadha wa qad bulta, bayan ka yi bawali kuma kai haka? Kala, sai Jarir ibn Abdullah al-Bajali sai ya ce da shi, inni ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bala thumma tawadda'a wa masaha ala kuffayhi, yayi bawali sannan ya alwala ya shafa kuffinsa. To abinda ka ga nayi din nan, annabi sallallahu alaihi wasallam na gani ma yayi, shi yasa nayi. To shi da yake fakala yu'jibuhum, wannan hadisi yana ba su sha'awa, saboda Jarir, li anna jariran kana min akhir man aslama, saboda Jarir shine karshen wanda ya shiga musulunci. Arwayan Muslim, kana yu'jibuhum hadha alhadith, wannan hadisi yana ba su sha'awa, suwa sune almajiran Abdullah dan Mas'ud, wadanda ake nufi anan almajiran Abdullah dan Mas'ud, hadisin yana ba su sha'awa, domin Jarir ibn Abdullah al-Bajali ya musulunta shekara ta 10 ko shekara ta 11, shekara ta 10 ko shekara ta 11, shekara ta 11 a cikin maiki sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya, shekara ta 10 cikin hajjatul wada a ƙarshen ta. To a wata ruwaya ta zo a cikin hajjatul wada, a lokacin hajjin annabi sallallahu alaihi wasallam, Jarir ibn Abdullah al-Bajali ya musulunta. A ruwayar Muslim yana cewa, li anna islama Jarir kana ba'da nuzulil ma'ida, Jarir ya musulunta bayan saukar suratul ma'ida. Me yasa aka kawo batun suratul ma'ida? Saboda suratul ma'ida ta zo da maganar alwala, alwala kuma aka ce a wanke kafa, aka ce a wanke kafa, ya wallazina amanu idza qumtum ila ssalati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Saboda haka a cikin suratul ma'ida an ce in za ku yi sallah ku tashi ku yi alwala, aka faɗi yadda za a yi alwala tiryan, aka zo ga batun kafa, sai aka ce ku wanke kafafu, wa arjulakum ira'u arjulakum, ku wanke kafafu ila al-ka'bayn zuwa ga abin nan. To shi kaga ya ce ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan, kuma shi ya musulunta bayan suratul ma'ida, kaga kenan bayan an saukar da waccan surar annabi ya shafa kofi. An fahimta? Wato dan akwai wadanda suka ce alqur'ani ya shafe batun shafar kofi, tunda suratul ma'ida min awakhir ma nazala ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, tana daga karshen abinda aka saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma a cikin ta an ce a wanke kafafuwa, tunda aka ce a wanke kafafuwa kenan an shafa batun shafar kuffi. To sai Jarir ibn Abdullah al-Bajali sai aka ga ya shafa kuffinsa bayan ya yi bawali, sai yace ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shi kuma ya musulunta ne bayan saukar da Maida. An fahimta? Kaga ya nuna kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da shafa kuffinsa bayan an saukar da Maida. Saboda waccan ayar ba a shafe ta ba, waccan ayar ba ta shafe wannan hukuncin ba. Hukuncin yana nan sabanin yadda wasu suke zato, wasu suna zaton ayar da ta sauka ta shafe magana kofi. To wannan shine abin da yasa hadisin yake ba su sha'awa, shi yasa aka ce kana yujibuhum. Hadisin yake ba wa mutanen Kufa almajra Abdullahi dan Mas'ud sha'awa, sai ya zama kamar ayar ta yi takhsisin hadisin ne. Wato hadisin ya yi takhsisin ayar, afwan, kamar hadisin ya zo ya khassasi ayar. Ayat tace in ku abin nan faksilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn, ay faksilu arjulakum ila al-ka'bayn, wanke kafafuwanku zuwa idan sawu. Kenan ana nufin idan babu kufi a ciki, inda kufi sai ku shafa kuma yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya shafa. Shi yasa Tirmidhi da ya kawo ruwayoyin hadisin a cikin littafinsa al-Jami' سيتي وهذا حديث مفسر لأن بعض من أنكر المسح على الخفين تأول أن مسح النبي صلى الله على الخفين صلى الله عليه وسلم على الخفين كان قبل نزول المائدة. سيتي وانا حديثي لي وديكي أفيلي شيني معنى المفسر حديثي لي أفيلي كررة. سيتي سبودا بعض من أنكر المسح على الخفين وصد سكي إنكار شفاء كان خفين sun yi tawilin cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi shafa ne akan kuffi kafin a saukar da ayar cikin suratul ma'ida. Wa zakara jarirun fi hadisihi annahu ra'a annabi sallallahu alaihi wa sallama saha 'ala al-kuffayn ba'da nuzulil ma'ida. Shi kuma jarir sai gashi ya zo ya faɗa a cikin hadisinsa cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi shafa akan kuffinsa guda biyu bayan saukar suratul ma'ida. Kaga kenan ashe hukuncin yana nan ba a shafe shi ba. Shi yasa Ibn al-Munzir ya kiro daga Abdullahi dan Mubarak cikin littafinsa al-Awsat yake cewa laysa fil masih 'ala al-khuffayn ikhtilafun 'ala as-sahabati ikhtilafun, maganar safa akan khuffi babu sabani daga sahabbai. Wato duk sahabbai sun yadda sun amince da shafa akan khuffi. Imam an-Nawawi a cikin sharhinsa sharh Ibn al-Minhaj sharh Sahih Muslim yake cewa rawal mas'a ala al-kuffayn khala'iq la yuhsawna min as-sahaba, wato da dama sahabbai masu yawa wadanda ba za su kirgo ba sun ruwaito maganar shafa akan kuffi. Qala al-Hasan, al-Hasan al-Basri kamar da yake cikin littafin al-Awsat na Ibn Munzir yake cewa haddathani 70 min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yansau ala al-kuffayn, ce sahabbai 70 sun gaya mun cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana shafa akan kuffi. Ibn Hajar al-Asqalani cikin Fathul Bari yake cewa da dama daga cikin malamai sun bayyana cewa shafa akan kuffi guda biyu hadisi ne mutawatir, ce hadisi mutawatir hadisin da ya zo daga jama'a masu yawa wanda ba zai yiwu ka ce sun yi kuskure ba. Yace wa jama'a ba'dhum ruwatahu fajawazu 80, daga cikin waɗanda suka ruwaito hadisi a cikin malamai wasu suka tattara sunayen sahabban da suka ruwaito hadisi akan kuffi shafa akan kuffi ya tara hadisin sahabbai 80. Daga ciki akwai al-ashara al-mubashshiruna bil janna, duka goman nan da aka yi musu bishara da aljanna sai da suka ruwaito haka. Imam Ahmad yake cewa akwai hadisi da ya sani 40 daga sahabbai 40 waɗanda suke magana akan shafa akan kuffi. Haka nan shi ma Ibn Abi Hatim ya faɗa, haka nan shi ma Ibn Abdul Barr ya kawo a cikin littafin al-Istidkar. Ibn Manda shi ma a cikin tazkirarsa shi ma ya kawo sahabbai abin nan 80 wanda suka ruwaito magana shafa akan kuffi. Al-Baihaqi da Tirmidhi a cikin littafinsu su ma sun kakkawo wasu daga cikin sahabbai wanda suka yi shafa akan kuffi. Akwai waɗanda ake cewa sun yi inkarin shafa akan kuffi cikin sahabbai, akwai waɗanda ake ruwaito wasu ruwayoyi ana jingina musu da cewa sun yi inkarin shafa akan kuffi. Daga ciki akwai Aisha, akwai Abdullahi dan Abbas, akwai Abu Huraira. Ibn Abdul Barr yace la yasbut, duk waɗannan ruwayoyin ba su tabbata ba, duk ba su tabbata ba, ba su inganta ba. Abinda aka ruwaito daga Aisha cewa ta ce la an لأن أقطع رجلي أحب إلي من أن أمسح عليهما ويتاتي إن ينكي قفافو أنا بيو وندن زي فسو يواغري سمد إن شافيس تولا باقس كياماني باتفال آبا حديث الكرياني أتكين سأقوى ونمتد أكي كرا محمد ابن مهاجر وندى ابن حبان يكي تيوا yana kirkirar hadisan ƙarya to yana kira hadisan ƙarya ya jingina wa sahabbai ko ya jingina annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma imamu Daraqutni a cikin sunan dinsa ya ruwaito hadisi daga Aisha wanda zai ƙara nuna maka cewa waccan magana ƙarya ce ya ruwaito hadisi daga Aisha a cikin kitabu Tahara babul masih ala al-kuffai da take cewa ma zala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yamsahu mundu أنزلت عليه سورة المائدة حتى لحق بالله عز وجل عائشة تشي النبي صلى الله عليه وسلم يبوشي بينا شافرك في تنسان داك سوكر ما سورة المائدة هر يقوم أقع الله سوكاق عائشة تروي تون وكما تشي بتيدعي شافرك ودى تشافرك في قالت إنك كفتا كما أشكين سيو مسلم أشكين سيو مسلم أكوي إن داك تنبيت شريح ابن حاني شريح ابن حاني يتنبيت دنغنا دا da shafar kuffi sai ta ce ya je ya tambayi Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu saboda yana yawan tafiye-tafiye tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam shi zai fi baka labarin adadin kwanakin saboda ta fahimci tambayar ba wai hukuncin ya halatta ya shafa kuffi ko bai halatta ba in yana zaman gida kwana nawa ne in yayi tafiya kwana nawa ne tunda ita a zaune take a gida sai ga dai Ali suna yawan tafiye-tafiye da manzo Allah zai gaya maka kwana nawa ne kuma ya gaya mata hadisin da kuka sani ya ce lil muqim yawmun wa layla wa lil musafir thalathatu ayyamin wa layalihinna hadisin Ali sayyidina Ali wanda kuma wannan hujja ce kat akan mabiya addinin Shi'a wadanda suke inkarin almasu ala kufai shi yasa wasu malamai ma suka fifita arkayin shafa din akan kufi ko akan safa ko takalmi sauciki ai shafa akan sa saboda me saboda akwai cikin ahlul bid'a wadanda suke inkarin wannan shi yasa zaka ga har ma wasu malamai suna sanya shafar kufi duk da cewa gashi mas'ala ce ta furu'a mas'ala ce da ta shafi furu'a ba ta shafi aqida ba amma wasu malamai sai su sa ta a cikin littafin aqida kamar abin nan kamar Imam Tahawi a cikin aqida da ya rubuta ce wala ran masha ala al-khuffay muna ganin a rika shafa akan kufi dan me saboda akwai cikin in bid'a wadanda suke ganin wannan ba haka bane kamar Shi'a kaga su suna cewa in kai alwala shafa kafarka za ta yi ba kufi haka tana tsararar ta ka shafa in ka sa kufi kuma sai ka cire ba sai yadda da shafar kufi ba amma kuma in baka da kufin ba za ka wanke ba saboda haka sai suke shafa kafarsu in ka ga dan Shi'a bai ya wanke to ina ga bako ne a cikin Shi'a bako ne bai san me yake ba amma ba a shafa ba a wanke kafa sai dai a shafa ta to kaga ka bi irin wannan sallah idan sallar ka za ta fi sabilillahi wanke kafa ai daga cikin farillan alwala ne to ana bane musahabi kaga ka ce wai hadin kai ba za ka bi dan Shi'a sallah ya shafa kafarsa ya shige gaba hakanan Imam Ahmad yake cewa shi ma Abu Huraira da aka jingina masa inkarin al-masi al-kufayl yace wannan batil ƙarya ne ba gaskiya ba hakanan abinda aka jingina abinda aka ruwaito daga Ali ibn Abi Talib da yake aka ce yace sabaqa al-kitabu al-kufayl wal qur'ani abinda da yazo da batun wankewa yarin jayi shafa akan kufi sabaqa anan yana nufin galaba sabaqa yana nufin galaba wato yarin jayi abinda yazo a suratul maida yarin jayi batun shafar al-kufi to shi ma nan bai inganta daga Ali ba kamar da muka ce abinda ya inganta daga gare shi shine tabbatar da shafa din wannan ruwaya ce munqati'a so min ruwaya ce da ta zo ta hanyar Isma'il an Ja'far ibn Muhammad an Abi Ja'far ibn Muhammad ibn Ali ibn al-Husayn bai abin nan ya ji hadisin daga babansa Muhammad ibn Ali ibn al-Husayn Muhammad ibn Ali Zain al-Abidin ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib kaga Muhammad ibn Ali ibn al-Husayn bai ji komai daga bai ma da suke sayyidina Ali ba, saboda haka akwai inqita'i a cikin isnadi. In aka samu inqita'i a cikin isnadi, hadisi bai tabbata ba. Abinda Imam Muslim da Nasa'i suka ruwaito daga Ali shine ya bada fatawa cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Aisha fa akan kufi yini daya da kwana da daransa ga mazaunin gida, yini uku da darurukansa ga matafi. Ana jingina wa Imam Malik shi ma cewa ya yi inkarin shafa akan kofi a halin tafiya ko a halin zaman gida. Ibn Abdulbar ya ce, to wannan ruwaya an karaha aksarul ka'ilin bi qawli, da dama daga cikin malamai waɗanda suke bin mazhabar Imam Malik sun karyata wannan ruwaya da aka jingina Malik. Wal riwayat anhu bi ijazatil mashi ala al-kuffayn fi al-hadar wa al-safar akthar wa ashhar. Ibn Abdul Bari ya ce ruwayoyin da aka samu daga Malik wanda suke halatta shafa akan kuffi a halin zaman gida ko a halin tafiya su suka fi yawa kuma su suka fi shahara. Wa ala zalika bana muwatta'ahu, akan haka ya gina littafin sa muwatta, inda kulli wa huwa mazhabuhu inda kulli man salaka al-yawma sabilahu, kuma wannan ita ce mazhabar Imam Malik a gurin dukkan wani wanda yake bin tafarkin Imam Malik. La yunkiruhu minhum ahad, babu ɗaya daga cikin malaman malikiya da yake inkarin shafa akan kufi. Saboda haka wannan ba ruwaya bace da ta inganta daga Malik, ko da za ku duk sun jingina wa Malik cewa bai yadda da shafar kufi ba gaskiya bane. Muwatta ɗinsa yayi babi akan shafar kufi, ya ka hadisin shafar kufi. Sannan kuma almajiransa da ɗalibansa duka sun tabbatar da wannan, babu ɗaya da ya taɓa inkarin wannan. Akwai wannan jita-jita tsohuwa ce da aka daka jirgina Malik cewa haka, har ma Imam Shafi'i a cikin littafin al'um ya yi ɗan hannunka mai sanda zuwa ga malikiya cewa suna inkarin haka. Amma abinda yake tabbatacce a wajensu, kamar yadda su kansu malaman Shafi'iyya ɗin suka tabbatar cewa ƙauli guda biyu ne daga a mazhabar malikiya. Akwai wanda suka ce aljawazu mutlaqan, ya halatta ga kowa da kowa, mutumin da yake mazaunin gida ko wanda yake matafi. Akwai kuma kauli na biyu wanda yace lil musafir duna al-muqim, wanda yake matafi zai iya shafa banda mazaunin gida. To wannan na biyu cewa ga matafi ko mazaunin gida shine abinda wasu suka fahimta daga mudawwala, kuma shine abinda Ibn al-Hajim ya tabbatar da shi. Amma al-Baji Abul Walid al-Baji, ɗaya daga cikin hamshakan malaman malikiya, ya tabbatar da maganar farko ne, kuma wannan ita ce ya ruwaito daga Abdullahi ibn Wahab a cikin littafin al-Mabsuta. Na a ruwaito daga Nafi', akwai littafai guda biyu ko wannan su ana kiran shi al-Mabsuta ko al-Mabsuta na Yahya ibn Ishaq ibn Yahya al-Laythi, wanda yake kawo sabanin Maliku da almajiransa. Akwai kuma al-Mabsuta ala madhhab Imam Malik na Abdullah ibn Ayyub al-Ansari, wanda aka fi sani da Ibn Harruj. A cikin wannan littafi an rawaito daga Ibn Nafi', ɗaya daga cikin almajiran Malik, yana cewa anna Malik innama kana yatawaqqahu fi khassati nafsihi ma ifta'ihi bil jawaz, shine ba shafar amma kuma yana fatawa cewa ya halatta ayi. Saboda haka abinda aka jingina wa Imam Malik cewa shafa akan kufi bai yadda da shi ba, wannan ba gaskiya bane. Don haka babu wani cikin magabata cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama da bai yadda da shafa akan kufi ba. Sannan kuma cikin magabata malamai na sunna babu wani wanda bai yadda da shafa akan kufi ba. Shi yasa wasu malamai suka ci cewa, kamar yadda Ibn al-Munzir ya kawo a cikin littafin al-Awsat, yake cewa wasu malamai suna cewa shafa akan kufi ma afdalu min ghasli rijlayn, yafi falala sama da wanke kafa. Wa zalika annaha min sunanis sabitati an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, saboda shafa akan kufi sunna ce da ta tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallama. Wa qad ta'ana fiha ba'd tawa'if ahli bid'ah, kuma wasu daga cikin bid'ah sun soki abin. Fa kana ihya'u ma ta'ana fihi al-mukhalifun min as-sunan afdalu min imatatihi, suka ce to kaga a raya abinda wasu daga cikin masu sabawa suka ainihin soke shi na sunnar Annabi, a raya shi yafi a bashi ya mutu. Afdalu min imatati, yafi a bashi ya mutu ba tare da an raya shi ba. Kuma wasu sun yi hujja ma da fadar Annabi sallallahu alaihi wasallama da yake cewa inna Allah yuhibbu an tuqbala rukhasuhu, hadisi ne sahihi yana cikin Musnad Imam Ahmad da sahih Ibn Khuzaimah da Ibn Hibban, hadisin Abdullah dan Umar. Annabi yake cewa lalle Allah ya fi son, yana son inna allaha yuhibbu an tuqbala rukhasuhu, Allah yana son a rika karbar saukin da yayi, in yayi ma sauki ka karba. Haka nan Aisha tana cewa ma khayyara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam baina amrayn illa ikhtara isarahuma ma lam yakun isman, ba taba bawa annabi sallallahu alaihi wasallam zabin abubuwa bi ba, face ya zabi wanda yafi kowane sauki matukar bai zama laifi ba. Wannan hadisi ne sahihi, yana cikin Bukhari da Muslim. Da haka suka ce to kaga shafar khuffi afdalu min ghasli rajlayn, saboda ya fi sauki sama da ka cire ka wanki. Haka nan shafar safa duk suna duk tafiye su daya. Wanda suka fifita shafar kuffi akan wankewa, wato wanke kafa, akwai Imam Shaabi, akwai Al-Hakam Ibn Utba, akwai Ahmad Ibn Hanbal, akwai Ishaq Ibn Rahuya, har ma aka ruwaito daga Ibn Abi Layla da Nu'man suna cewa inna la nuridu al-wudu'a fa nalbasu al-kuffayn hatta namsa 'alayhima, mukan so alwala to amma sai mu sa kuffi domin mu yi shafa a kansu, wato dan ma mu rika shafar ma muke sawa. Imam An-Nakhi yake cewa man raghiba 'anil mashi 'ala al-kuffayn faqad raghiba 'an sunnati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, duk wanda yayi kyamar ya shafa kuffin sa, to wannan yayi kyamar sunnar annabi ne sallallahu alaihi wasallam. Sauraka wannan abu ne wanda yake sunna na annabi sallallahu alaihi wasallam, mun tsaya mun kara bayani akan sa, walalla a baya mun yi dan bayani akan irin wannan, to amma saboda a wancan lokaci guguwar abin shi'a bata tashi sosai ba kamar yanzu, to shi yasa yanzu muka kara fito da wannan mas'ala din, don ba mamaki wata rana kaji wani yana sukan shafa akan kuffi din, yana cewa babu inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai ko an shafe hukuncin, to abin ba haka bane. Abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu lada. Abinda muka kuskure, Allah ya fi mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.